sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan daren fikir ta cika shekara 8 tana yada karatu dukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatu dukan sama da 150 kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. Haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa, akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin. Har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ƴan uwa musulmai don taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya. Domin tallafawa darin fikiri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darin fikirin, wato darin fikiri pro, ko kuma a shafin darin fikiri .com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira.
Don sauwaƙawa kuma, ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta POS a asusun darin fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lambar account kamar haka: 8245972752.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961674626. Darin fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninkawa cin san da ka ba da shi, kuma Allah mai masa jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بايعك هكا أقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau 9 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijira ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, kuma 31 ga watan Maris shekara 2023 miladiya bayan sallar Juma'a a wannan lokaci a wannan masallaci bigire mai albarka, masallacin ATB a nan Bauchi, inda muka saba gabatar da karatun Alkur'ani da tafsirinsa. Tambayoyi sun taru, don haka tambayoyi ne za mu amsa a wannan zama da yardar Allah. Kafin gabatar da waɗannan tambayoyi, ina marabtar waɗansu bayin Allah daga cikin ɗaliban ilimi da suka bar garuruwansu suka zo suka zauna a nan tare da mu kullum suna halartar wannan karatu. Kuma wanda waɗansu na san su, waɗansu ma ban san da su ba, waɗansu sun gabatar da kansu, waɗansu ba su gabatar da kawunansu ba, muna musu addu'ar Allah Ubangiji ya yi albarka, kuma Allah ya amfana, Allah ya samu amfana gaba ɗaya da juna a kan hanya ta alkhairi da kuma albarkar Alƙur'ani. Akwai daga cikinsu wani matashi Rabi'u Sa'adu daga Madugu a ƙaramar hukumar Toro. Bismillah Rabi'u, bismillah. Akwai kuma wani bawan Allah da shi ya zo da takarda ma, to Allah ya albarka ka kalla ne, saboda duk wanda suke son su ga cewa lallai ka samu isowa, to Allah ya albarka. Sai kuma wani bawan Allah da ya zo ma da official takarda na introduction daga ƙungiyar jama'atu Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah daga Kankara local government a jihar Katsina, wanda aka turo shi kuma na musamman domin ya zo ya saurari wannan karatu, kuma da niyyar mu amfana da juna, wato Malam Bashir Husaini Kankara. Bismillah Malam Bashir, kai ma ya kamata saƙo ya isa shugabanni daga can cewa lallai ka iso, to Allah Ubangiji ya albarkace mu, Allah ya amfanar da mu, kuma Allah ya sa karatu mu samu mai amfani. Bayan haka akwai sanarwa musamman ta alhini da ta'ziya gare mu gaba daya da kuma duk wanda ya shafa na rasuwar ɗaya daga cikin iyayenmu na sunna a cikin wannan jiha Alhaji Muhammad Tata Al-Qaliri wanda Allah ya masa rasuwa jiya kuma aka yi masa sallah jiya da safe wannan dattijo ne na sunna kuma uba ne a gare mu Allah Ubangiji ya gafarta masa sun kuma rasu tare da wani abokinsa wanda shi ma suka yi ma makaranta tare baffana ne wanda ɗan uwan mahaifina ne Malam Bala kenan shi ma jiya ya rasu duka muna fitar da ta'ziya gare da iyalansu Allah Ubangiji ya gafarta musu tambaya ta farko wannan yana tambaya ne dangane da zakka bayan bayanin da muka yi a karatun jiya akan zakka sai ce mutumin da yake da dabbobi amma kuma suna tsaure ne a gida sai dai idan lokacin damuna ya yi ana kai su kiwo amma in ba damuna ba suna shi yake ɗaukar nauyin kiwonsu a gida shin wannan akwai zakka a ciki abinda muka faɗa jiya shine ana la'akari da menene mafi galibi a shekara idan mafi yawa a shekara kiwo suke fita su je su ci na kyauta wanda Allah ya tsirar su sha ruwan kyauta to wannan za a cire musu zakka shine sa'ima kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Bakar na littafin da ya rubuta akan zakka wa fil ghanamati sa'imatiha wadda take fita ta kiwo da kanta amma idan ya zama galibinta ta fi zama a gida kawai ɗan watanni ne da damuna idan akwai ciyawa kake fitar da su sauran lokutan kuma duka suna ɗaure to wanne ne ya fi yawa shi ake la'akari to wannan ba za a cire musu zakka ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda daga Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa fil ibni al-awamil zakka haka kuma ya tabbata cikin hadisin da Abu Dawud da ya rawaito laisa fil bakari al-awamil shay shanu wanda aka ajiye su domin su rika maka aiki ayi huda da su ko wanda a rika hawa wanda duk ba zakka a ciki wanda aka yi su domin su rika zuwa kiwo a tara su su ne wanda idan suka yi yawa ake cire musu zakka wallahu a'lam sai wanda yake cewa da Allah yana so ya san suwaye Yahudawa suwaye Nasara suwaye Kiristoci shin dukansu ɗaya ne ko akwai bambanci dukansu ɗaya ne domin dukansu kafirai ne lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab ma yawaddu ladina kafaru min ahlil kitab amma kuma dukansu daban-daban ne saboda kowanne da addininsa Yahudawa addinin su daban Nasara addinin su daban in ka ji an ce Nasara a Al-Qur'ani to shine ake nufi Kirista da Turanci kenan amma a Al-Qur'ani sunan su Nasara to addinin su daban-daban ne shi yasa Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan Nasara kaga addinai daban-daban ne da musulmi da Yahudawa da Kiristoci kuma bambancin su kenan amma galibin abubuwan da Allah yake sa na hukunce iri ɗaya ne a tsakanin Yahudu da Kiristoci ya halatta mutum musulmi ya auri ba Yahudiya ya halatta mutum musulmi ya auri Kirista amma bai kamata ba sannan kuma ya halatta a ciyan kansu duka sannan kuma ya halatta sauran abubuwa na mu'amala na zamantakewa a yi da su ba tare da nuna bambanci ba na addini a cikin al'amura na rayuwa a cikin al'amura na kasuwanci a cikin al'amura na makaranta malaminka ne ko ɗalibinka makwabcinka wannan ba bambancin addini wajen ka kyautata musu ba bambancin addini wajen ka musu adalci ba bambancin addini wajen ka musu gaskiya da amana kuma idan ka cuci wani daga cikinsu ba bambanci da ka cuci musulmi duka ɗaya ne idan ka ci bashi ko kuɗin wani daga cikinsu wajibi ne ka biya kamar yadda idan ka ci na musulmi bambancin da ke tsakaninmu da su na addini ne lakum dinukum waliya dini amma na mu'amala ta yau da kullum لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المصلحين. نتنبه أتنك بينا شوى ينا سودون الله أمس بياني أكم فإن الله تعالى في يوم كان بقداره 50,000 سنة دكما وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون. ناسي تمر بارما أنت بيلي وانا من أمسا وأنا أريني قدابيو دوكا سنة شكين القرآن دوكا سنة شكين سورورين مكية سنة مقرى دي أكام أي ميني وانا أي ميني الله ياتي شكرا دبو 50 وانا أي ميني كما الله ياتي شكرا دبو أيا shin wanne ne kuma ya ake hada su wannan a cikin suratul ma'arij ta'rujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana mala'iku suna wato suna hawa zuwa wurin Allah madaukakin sarki tare da mala'ika jibrilu shine abu a cikin yinin da kwatankwacin tsayin sa shine shekara 2,000 a cikin suratu as-sajda kuma sai Allah madaukakin sarki yake cewa fi yawmin kana miqdaruhu 1,000 sanatin mimma ta'udun a cikin yinin da gurgurdon ta shine shekara 2,000 a irin kidayar ku haka ya fadi irin wannan a cikin suratul hajj wa yasta'jilunaka bil adab walaula ajalun musamman la ja'ahumul walaula ajalun musamman la ja'ahumul adab ko ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فهو ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون إني تيا أولوك بجدنك كما شكرا دبوني إني يدك تكتدى يا وان أبنى معلمة شكا هذا دنجر يدوات أن آيوه كما يدى الإمام العلامة معلمة أن تفسير محمد الأمين الشنقيطي أشكل لتاف سدبع إيها من الاضطراب في آيات الكتاب يتشي نشي كرا دبو همسينا مغانا أكان تاشي كياماني نشي كرا دبو كمينا مغانا لي أكان يني تايا أولن الله بل لما تاشي كياما كوان يني تايا أولن الله أكداير الله كماريانا ديني لشي كرا دبو لي أولن فاكا إذن أولن كو أي شي كرا دبو تو أولن الله أولي تين هم فهم شوان نانكو saboda haka shi Allah aulin sa baya ganin lokaci wato yana da wani tsayi yasa Allah yake innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ku kura da ni kaman yana da nisa mu kuma nan kusa muke gani saboda yini daya aulin Allah shine sai ku kun shekara 2,000 kuna kida kaga wurin Allah mai sauki ne kenan to shine ma'anar inda kaji shekara 2,000 ana nufi wuni aulin Allah idan kuma kaji shekara 50,000 tsayin tashin kiyama kenan Allah ya sa mu zama lafiya. Wannan yace idan mutum ya samu raka'a daya a sallar tarawih shin zai cika dayar ko sallama zai yi sannan kuma a fili zai yi karatu ko a asirce sallar dare duka iri daya ne a yi duka a bayyane ake yin sallar dare nafilolinka amma don kana asirce tunda nafila ce baka baci ba amma a bayyane ake yi kuma idan ka zo ka samu raka'a daya sai ka tashi ka karo daya in ko wani baraka a hudu zai ka samu uku sai ka tashi ka karo daya domin saboda ya zama ka cika shafa'i abinda yasa babu bambanci kuma tsakanin wannan da sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim fama adraktum fasallu du abinda ka samu da liman kai wa ma fatakum fa atimmu wanda ka rasa kuma sai ka cigo kaga in ka samu dai sai ka karo dai ke wanda yace shi yana amfani da suna uku Musa Isa Haruna to sai ƙarta kuma sai ya sa mata Aisha Musa Isa sai ya sa ƙarshen kuma da sunan garin shi ya halatta sai ya halatta mana ai bai bambanta ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shine mutum ya sa sunansa da sunan wani da ba mahaifinsa ba kamar yadda kai sunanka Isa ai Musa sai ka ce Aisha wani abu daban ba sunanka kai kanka ba ko ita ta yi wa kanta haka ko kai kai duka bai halanta ba duk wanda zai jingina kansa ya jingina ga mahaifin da ya haife shi ko da ba musulmi ba ne kuma dole sunan babanka zaka sa karka sa sunan baban wani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man intasaba ila ghairi walidayhi falyatabawwa maq'adahu ila ghayri abihi falyatabawwa maq'adahu minan nar duwan da jingina sunansa da sunan wani da ba na babansa ba ya tana dawwa kansa gida a cikin mutatun anan duniya wannan kaga babbar magana ce sannan Allah ya ce a alqur'ani ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah ku kira su da sunan baban amma don ka tsara da wani abu bayan an faɗi sunan baban sauran duk ba laifi a kawo sunan koma waye da ya dora amma dai baban ya fito a san kai dan wane ne an fahimta wannan yake cewa tambayar ta dangane da sallah wasu idan za su yi sallah sai su kama kirji waɗansu kuma ba sa kama kirji wanne ne daidai daidai kan shine masu kama kirji su suka dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ayi kuma ya dace da abinda shi ma yake annabi sallallahu alaihi wasallama kullum idan zai yi sallah yana dora hannunsa na dama akan hagu kuma sai ya dora akan kirjinsa kamar da hadisin Wa'il ibn Hujr ya tabbatar wanda yake cikin sunan Abi Dawud kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haka annabawa ma suke ba shi kadai ba ce duk annabawa wannan kuma Imam Malik shi ya ruwaito shi a cikin Muwatta sannan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato kamar da yake cikin hadisin Sahal ibn Sa'd bin Sa'id a cikin Sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana nasu yu'maruna an yada ar-rajulu اليمنى يده اليمنى على ذراعه اليسرى yace an umurci mutane cewa idan suna sallah su dora hannun dama akan na hagu haka wannan shine sunna wanda ya sallah hannunsa a sauke fa sallarsa tayi amma ya saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya dace da tambaya ta gaba da wani akan iqama shin iqama zan iya yin sallah ba tare da nayi iqama ba eh zaka iya idan kai namiji ne amma ka saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka yi sallah a ta da iqama amma in ba ai iqama ba kawai kana zuwa kai kabbaran harama kai kadan ka sai kai sallah sallar ka tayi kamar wanda ya sauke hannu ne a sallah kaga sallar ka tayi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa ita ce kowace sallar farilla za a yi mata iqama idan sallar jami'i ne za ka yi mata iqama idan kai namiji ne mace ce ba sai tayi iqama ba an fahimta mai tambaya ta gaba ya ce ya ake gane wanda aka yi masa sihiri idan yana cikin hayyacinsa ni ma ban sani ba ya ake a gane mai sihiri wallahi ban sani ba ni dai dan iya abinda na sani shine wanda na karanta na gaya muku a cikin darasi da muka yi akan sihiri da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanda za a yi maganinsa idan ka samu irin wannan sai ka je ka samu ƙwararre akan harkar sihiri ni ba ƙwararre a kai ba ne shi yasa duk waɗanda suke bugo waya suna tambaya ta ya ga kaza ya ga kaza ya za a yi ba sai da za a yi ba ni ban iya maganin sihiri ba kuma ina duk wanda ya tambaye ni ma nakan gaya masa cewa ya je ya samu wani ƙwararre cikin malamai masu ruqya ko malamai masu ba da magani su sai su duba su sun duba suka gani sai su cire mata Allah ya tsawaka ya ce nasu ya tabbata cewa duk wanda ya sihiri ko ya sa aka yi masa ya kafirta shin ko da ko ya karɓi kalmar shahada eh mana idan yana da kalmar shahada sai ya sihiri kalmar shahada ta rushe ai ɗaya daga cikin abin da yake rusa musulunci shine sihiri an fahimta idan ka je wajen boka ka ce ya maka sihiri akan wani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammad ka kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da qur'anin da aka saukar masa kaga ka zama arme kenan haka kuma idan kai ne da kanka kai wa wani to Allah madaukakin sarki ya ce shi ma kafirci walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr idan kana koya wa wani idan kuma kai da kanka inna ma nahnu fitnatun fala takfur idan kuma kaje kace ayi maka duk kafirci ne kawai to amma shin idan mutum ya yi a baya ya tuba za a karɓa kwarai za a karɓa Allah ya ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad kala ka ce wa kafirai da su masu sihirin da bokayen dukan su in dai suka bari suka tuba Allah zai karɓi tuban su kuma za a gafarta musu wannan yana tambaya cewa kuɗin ma'aikacin gwamnati ana cire masa zakka idan ana cirewa ya ake cirewa zance mafihin jari shine kudin da ake biyan albashi na wata-wata babu zakka a ciki. Ana fahimta ko? Ɗaya daga cikin sharuɗa kafin zakka ta wajaba akan mutum shine hawalanul haul, shekara ta zagayo. Kudin albashi kuma za a baka albashi kuma ya shekara. To idan albashin ka yana da kauri da aka baka sai kai misali kuma kawai sai ka jefa a banki sai ka manta da shi sai shekara ko kuma yanzu nisabi bai kai yawan nisabi ba amma dai kai na wata uku sai kai nisabi sai ka bar shi a cikin account aka ci gaba da karawa sai shekara ta zagayo yana nisabi to shikenan zakka ta hau kanka ba don albashin ba sai don saboda koma wani kuɗi ne inda ya shekara kuma ya kai nisabi akwai zakka a ciki. Amma in dai kudin albashi ne da ake bayarwa wata-wata an an baka ka kashe iya ƙarshen abin da kudin albashi zai iya maka a ce zai maka wata tara da samu tara kashewa kaga dai ai bai kai shekara ba to ballantara wanda naka kama a kwana tara zai kashe ko irin wanda abinci tara in aka turo albashin ya shigo irin na galibin mu kenan ma'aikata in kaga ya shigo sai ka duba ka ce to wane turawa ne turo mai safare ka za a tura mata wannan a shuke don kudin ya kare to kaga wannan babu zakka a ciki saboda na farko kudin bai kai nisabi ba na biyu kuma ko ya kai nisabi bai shekara ba. Akwai malaman da suke ganin cewa za a cire zakka a cikin kudin albashi dalilinsu na farko shine suka ce ai kudinka da aka dauke ka aiki sai aka ce kudinka kaza-kaza fa anu kudinka kaza-kaza ne a shekara kuma wannan kaza-kaza in ka gani za ka ke kawai ya kai nisabi na wasu fanke na banda na muka to in ka ga irin wanda idan kudinka ya kai haka in an tara in aka ce fa anu a shekara ya kai nisabi to sai suka ce ai kudinka ne ana san maka kadan-kadan za ka tunda an ajiye maka shi kuma in ya shekara to akwai zakka a ciki. An fahimta suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku cire daga cikin abin da kuka samu to kuma wannan ma'aika samu wa mimma akhrajna lakum min al-ardi kuma ku cire daga kayan amfanin gona zaka Allah bai ce sai kudin kaza ba zaka tunda naka ne ka cire sannan suka ce hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Mu'adh ibn Jabal yace fa alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan min amwalihim kace da su Allah ya dora musu su rinka cire zakka daga dukiyoyinsu suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a keɓe wani irin dukiya ba don haka kowane kuɗi ma akwai zakka a ciki. Kuma wannan zancen dan wasu tsiraru ne daga cikin malamai wata fatawa ce da su daga wasu malamai na ƙasar Egypt kuma aka karɓe ta mun ɗan yi ta jayayya akan wannan matsalar lokacin ina Malaysia lokacin da yake su malaman can fatawarsu kenan suna ɗora wa mutane wannan cewa mutum dole ya bada ya cire zakka haka idan shekara ta ƙare sai mutum ya dubi albashinsa nawa ne duka fa'anun ɗin nan sai ya kasa kashi 40 sai ya cire ɗaya amma zancen da ya fi jari shi ne babu zakka a cikin wannan kuɗin ko da ya kai nisabi matuƙar bai shekara ba. An fahimta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa hadisin da na Aisha wanda Ibnu Majah ya rawaito la zakata min la zakata fi malin hatta yaqula alaihi alhaw ba zakka akan wani kuɗi sai ya shekara zaka kaga in dai ba wai ka karba bane ka ajiye shekara babu zakka a cikin sa kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar sallallahu alaihi amma ihsani kuma yana da kyau kowane wata in ka karbi albashi ka cire wani abu gaba da ihsani na sadaka ko na kyauta wa ahsinu inna ma yuhibbul muhsinin Allah ce ku rika yawan kyautatawa Allah yana son masu kyautatawa bai kamata ba albashin ka yazo a ce gaba ɗaya ka kashe ba wani na ihsani zai fita a ciki wannan abin da ka bayar na ihsani shine rabonka a ciki wanda kake bayarwa duka wannan ka cinye ne a cinye shi a nan duniya sai dai amma ka sani da ihsani da alheri da waye duka sai ka cire na wajibi na iyalanka indai ka gama don Allah ya ce wai alunaka ma da yin tuna kulil afu idan an tambaye ka da me za a cire na sadaka ka ce musu sauran abin da ya rage bayan an cire na wajibi don haka ka cire ka ciyar da iyalanka shi ma wannan sadaka ce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace loma ɗaya da zaka sa a bakin matarka shi ma sadaka ce na fata an fahimta. Sannan kuma sauran duk abin da zaka ciyar da iyalanka, sannan bayan su kuma sai ɗan uwa na kusa, iyaye da makusanta na kusa, sannan sai saura ma su samu. Waɗannan su ne tambayoyin da aka turo kai tsaye wanda suka rubuto, sai kuma tambayoyin waɗanda suka turo ta hanyar kafofin sada zumunta wanda aka tattara. Ban sani ba ko yawan su zai iya samu gama a yanzu ko yaya, bari dai mu taɓa abin da ya samu. Wannan yana tambaya cewa menene hukuncin mutumin da ya yi alola sai cire wani farce a hannunsa ko ƙafarsa, ya mazaunin alolarsa, alolarsa ta yi kuma cire farce ko aske gashi duk baya taɓa alola ko wanka, wallahu a'lam. Su ɗin dai idan suna jikinka a rufe su, to idan aka yi alola ko wanka bai yi ba sai ruwa ya taɓa su. Kamar yanzu idan mace ta sa jamfar ce ko irin wannan abin da ake sawa, tunda roba ce ana iya kaye ta, za ka ga tana iya rufewa, ruwa ba zai taɓa farcen ba, to wannan alolarta ba ta yi ba, sai ta cire ta sace alolar. Haka kuma waɗanda suke sa zare wanda zai ɗaure gashinsu yadda ruwa ba zai iya taɓawa ba. Amma in ruwa zai shiga gashi ba matsala, amma irin wannan da za a lallaɓe ruwa ba zai ratsa ba, da ita ma sai ta warware ta sake wankan ruwa ya taɓa kafin nan. Amma idan ka yi wankan ko alolar daga baya ka cire gashi ko ka cire farcen, wannan bai ɓata maka ba, wallahu a'lam. Sannan kuma tambaya ta gaba, shin addu'a yayin azumi kafin shan ruwa ana yi ne kafin shan ruwa ko sai bayan an sha ruwa? Addu'o'in da ake yi lokacin shan ruwa kala biyu ne, akwai du'a'u mas'ala, akwai du'a'u ibada. Idan za ka yi du'a'u mas'ala to ka yi kafin ka sha ruwa, idan za ka yi du'a'u ibada ka yi bayan ka sha ruwa. Du'a'u mas'ala shi ne za ka roƙi Allah ya maka kaza, ya raba ka da kaza, ya haɗa ka da kaza, Allah ya karɓi azuminka, Allah ya yi waye, wannan duka in ka zo za ka sha ruwa sai ka ɗaga hannu saboda ka gama ibada. Kamar yadda Allah ya gaya mana akan annabi Ibrahim alayhi salam, wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawaida min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna, kaga yarfa'u suna cikin aikin ba su gama ba. To irin wannan sai kai addu'a, Allah ya kai mun kaza, Allah ka karba. Amma bayan an gama kuma to sai ayi du'a ko ibada, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga gare shi a cikin hadisin nan da ya inganta riwayar Abu Dawud, da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama azumi ya sha ruwa yakan faɗi wannan addu'ar zahaba zama wa batallatil uruq wa sabata al-ajru insha Allah. Wannan addu'ar ana yin ta ne bayan an gama shan ruwa, saboda ita ai ba roƙo bane, du'a ko ibada ne. Zahaba zama gashi yunwar a kishi ruwan ya tafi, wa batallatil uruq gashi yanzu duk jijiyoyi sun samu ruwa ya ratsa, wa sabata al-ajru insha Allah kuma lada ta tabbata. Kaga wannan du'a ko ibada ne, ana kirari ne wa Allah akan an bauta masa, kuma gashi yanzu ya kawar da duk wahalar kuma ladan amma tana nan. An fahimta? Kuma zaka ji sahabbai an roƙo daga gare suna addu'ar Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kaga wannan an gama kenan, laka sumtu na riga na yi azumin na gama, wa ala rizqika aftartu kuma har na buɗe baki da arzikinka. Kaga wannan bayan an gama shan ruwa ne. An fahimci bambancin? Wannan bawan Allah yake, na kasance da ni ina cikin matasa na banza a baya, musamman lokacin da nake jami'a, amma yanzu Allah ya shiryar da ni kuma ina nadamar rayuwata a baya. Shin zan iya samun mace ta gari, kuma zan iya haihuwar zuriya ta gari, ko kuwa don wasu sun ce mun duk abin da kai kai ma sai an maka, kuma ba za ka yi iya a baya yanzu ka zo ka more ka ce za ka samu na gari ba? Hakika bawan Allah za ka samu tagari kuma za ka haifi nagari da yardar Allah, saboda kai ma nagari. Idan Allah ya tashi maka hukunci yana la'akari da yaya kake yanzu ne, ba yaya kake da ba. Idan da Allah zai riƙa duba da a cikin al'amura ai za ka samu matsala, amma kana cikin irin mutanen da Allah ya fi son, don a kan irinka ne ma Allah ya saukar da illal ladina tabu, ko illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki nagari to irin waɗannan Allah zai juye mummunan aikin su na baya ya dawo kyakkyawa a nan gaba wa kana Allahu ghafurur rahima saboda haka ba hukunci bane mutum ya ce duk abin da kai kai ma dole sai an yi maka a Allah yana yafewa wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada duk wanda ya tuba yayi aiki mai kyau kuma ya shiryu Allah ya ce ka ga wa kowa cewa ni ne gafara ne la ghaffar ne yawan gafara ne ba ka kai gafara ba to kuma in za a yi gafara kuma a koma baya ana duba wane yayi kaza wane yayi kaza ai bai zama gafara ba Allah baya wannan wannan ya karanta ne ko dan adam ne Allah ya ce fa'fu anhum wasfa ka yafe kuma a manta baya sai Allah kuma bayan ya yafe kuma ya tura baya Allah baya haka duk wanda ya shiryu ya shiryu kenan a wurin Allah in dai har shiryuwarsa da gaske ne Allah ubangiji ya shirya da mu gaba da kuma kuskure ne mutum ya ce duk abin da wane ya shi ma dole sai an yi da yarka wannan ba daidai ba ne in ka ce duk abin da kai sai an yi da yarka to ai in an yi haka an zalunci ai an ɗora mata laifin wani Allah kuma ya ce la taziru waziratun wizra ukhra yanzu idan mutum ya zama kafiri dole sai dan sai ya zama kafiri in mutum ya zama mazinaci dole sai yayansa su zama mazinata in an yi haka an yi adalci haka ya adalci ba in dai haka ne ko ba za a yi yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyit min al hayy ba zai zama arziki a cikin musulmi ba kenan kowa sai zai zama arziki a duniya wannan ba daidai ba ne kun fahimta da kyau yawwa duk abin da kai kai ma za a yi maka amma ba duk abin da kai za a yi wa wani ba man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha mai tambaya ta gaba wasu suna rubuto daga inda suke wannan ya ce shine Abdulsamad daga Jega yana tafiye yana tambaya ne dangane da yayi sallar tarawihi da liman har suka kare shin idan ya koma gida tarawihi cikin dare yana iya sakewa wata sallar ko kuma sai dai yayi wata irin na ibada banda sallah a'a yanzu muka faɗa a cikin hutuba cewa idan kai sallolinka kana iya kuma bayan ka koma ka je ka sake karawa don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan salatul layl kamar da yake cikin hadisin Abdullah ibn Umar yace salatul layl masna masna in za ka yi sallar dare kawai ka yi biyu 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 kuma bai faɗi iyakar su ba ko nawa ne yace fa in khashiya ahadukum an yudrikahu as-subhu falyarka rak'atan tutir lahu ma qad salla idan mutum ya ga har gari zai waye to ya tsaya haka ya hakura sai ya yi raka'a ɗaya ta zama mata gudu kaga nan bai faɗi adadi ba sai malamai suka yi ittifaqi cewa babu adadi na iyaka akan sallar dare sannan kuma ana so ka bi liman kuma idan ka bi liman ana so ka tsaya sai ya gama gaba ɗaya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man qama ma'a al-imam hatta yansali shutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya bi liman har liman ya gama za a bashi ladar lissafin sallar dare gaba ɗaya to kaga liman ya gama kai kuma in ka koma sai ka ƙara haka saboda wancan hadisin salatul layl masna masna idan kana so duk yawan abin da ka ƙara ladar Allah kuma ba ta karewa za a ci gaba da ƙara maka sannan kuma idan ka bi liman kamar yadda muka faɗa a cikin hutuba idan ka bi liman za ka bi shi har ya gama har da wutiri kar ka ce za ka yanke saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yansali ka bari sai ya gama idan ya yi wutiri to kai kuma sai ka miƙe kar ka yi sallama sai ka ƙaro ɗaya sai ka maida ita shafaƙi domin idan ka zo da daddare sai ka tayi abin da za ka ƙara domin a ƙarshe ka yi wutiri amma idan ka bi shi har ya gama wutiri to shi ma ya yi amma idan ka zo ka ƙara abin da za ka ƙara ba za ka sake maimaita wutiri ba saboda ba a yin wutiri biyu a cikin dare ɗaya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta sai mai tambaya ta gaba yana cewa ina hukuncin matar aure da take kiran wayan gidajen rediyo ba tare da izinin mijinta ba wannan matar ba ta kyauta ba duk ya kamata wanda za ta yi mu'amala da shi a waje ya kamata ya zama mijinta ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗaya daga cikin siffofin mace ta gari shine ba ta yin alaƙa da wani daga waje sai da izinin mijinta kamar yadda wani ba zai shigo mata ba wannan muna yin nasiha da su mata kenan duk abin da kike ya kamata zan mijin ki ya bada izini tunda har wannan yayi magana akai kan da cewa shi baya so ki buga waya gidan rediyo ne kike hakura kar ki buga to amma shin haramun ne mace ta yi magana ta buga waya da wani a waje wannan ba haramun bane in dai abin da za ta yi abu ne da bai kauce wa shari'a ba za ta buga waya don ta sayi abu kaga ba ta san mutumin ba za ta buga waya ko da na gidan rediyo in ana wani abu wannan duk ba laifi bane in dai ba wani miji wannan abin zai jawo matsala da shi ba dan kin yi wannan babu laifi ina fata an fahimci wannan ko kina makaranta ki buga waya ko ki yi magana da abokan karatunki ko kina da wata sana'a ko kina aiki ki yi magana da abokan aikinki ballantana kuma ɗan uwa wannan duk ya halatta na faɗi wannan ne saboda mijin da ya san ba wata matsala ba ce ko zari'a a cikin wannan kare zama mai tsanani sosai kawai yanzu don mace ana wani abu ta buga waya a gidan rediyo ina ganin kamar abin bai kai tsananin da za a ce har sai mutum ya yi abin nan ba amma macen da ta zama ta yi istirsali akan abin ta mai da shi wani abu da ta buga ni ce wance matar wane a unguwa kaza a kaga wannan kuma dole mijin ya zo ni iri ai yawa saboda haka ita matar sai ta kiyaye tambaya ta biyu yake idan aka daura wa mace aure amma bata tare ba shin nauyin ciyarwa yana kan waye yana gidansu bala yana inda take daurin aure baya wajabtar wa mutum ciyarwa sai ya fara amfana da auren amma yana zagawa gidansu yana zagawa yana daukanta yana tarewa a waje ko bata tare ba zai ciyar da ita kuna fahimta yawwa saboda asali haƙƙin ciyarwa na mace yana biyo bayan haƙƙin istimta'i famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna shi yasa haƙƙin ta ci sadaki ma yana kan istimta'i ne don haka kuma haƙƙin da ya shafi ciyarwa ma idan mace bata tare ba ciyarwanta yana gidansu idan lokacin tarewa yayi mijinta ya ce mata ki tare a gida kaza sai take shiga gidan sai ta shiga gidan kanta ko ta shiga wani gidan daban to haƙƙin ciyarwa yana kanta idan mace tana gidan miji sai ta yaji ta koma gidan su haƙƙin ciyarwa yana kanta kuna fahimta in tana gidan ta komai yana tafiya daidai to haƙƙin ciyarwa yana kanta idan tana zaune a gidan ta ba tana kwana a gidan sa amma kwanan banza ne in yana ma bata bayarwa shi ma wannan haƙƙin ciyarwa yana kanta ita da kanta ya saka abinda Allah ya wajabta mata ta yi ta kitab ta kitayi to wannan ma sai ce ki ci da kanki bai laifin komai ba amma wa ahsilu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace matan da ba ta zuwa sallar juma'a za su yi wankan juma'a za su iya idan su samu lada wankan juma'a yana da ladansa na musamman ko da mutum ba zai sallar juma'ar ba kuma mata suna iya yi idan su samu lada saboda hadisin da muka taba karantawa man ghassala wa ihtada duk wanda yayi wanka kuma yasa aka yi wanka kaga wannan wankan na ranar juma'a ne ai kaga kuma ba dole ne mace ta je sallar juma'a ba kaga in tayi za ta samu lada wannan mai tambayar yace don Allah ina so ka yi nasiha ga matata domin kullum tana cikin sauraron karatunka kuma duk abin da ka faɗa tana ɗauka malam amma ba ta kyautata min rashin mutunci kala kala musamman lokacin da bana da kuɗi malam a yi mata nasiha don na san yanzu haka tana sauraron ka Allah ina da ɗalibai kala kala in dai wannan ba a haka ɗaliba ta ce to a ina ni kuma na koya mata wannan Allah ya shirye ki 'yar uwata duk mata masu irin wannan tunda Allah ya sa an ce kina sauraro na don Allah ki gyara ni abinda nake karantar da mata shine biyayya da sadaukarwa ga matatan su wannan shi ya dace da abinda Allah ya ce mu gaya muku sakonta Allah ya ce mu gaya muku cewa ku zama masu biyayya kuma in dai za ku zama nagartattun da Allah yake so to ba za ku taba zama nagartattu a wurin Allah ba sai ku zama nagartattu a wurin mazajen don Allah ce fasalihatu mata nagari a wurin Allah kali tasu su ne masu biyayya ga mazajin su saboda haka duk yadda kika zama kina ta gari a wurin Allah nagartarki ba za ta cika ba sai kin zama ta gari a wurin miji fasalihatu qanitatu hafizatu lilghaibi bima hafiz Allah ina fata an fahimci wannan don haka dole ne ki zama zaki biyayya kuma dole ne zama zaki ladabi ki san irin kalma da lafazin da ya kamata ki gaya wa mijinki ki san irin aiki da mu'amala da ya kamata ki yi wa mijinki ki san kuma haƙƙin mijinki a kanki shine ki masa biyayya a cikin dukkan abin da ya saki matukar bai ci ƙarfinki ko ya saba wa Allah ba ki kuma bar dukkan abin da ya hana ki matukar bai hana ki abin da zai cutar da ke idan kin bari ba ko kuma abin da zai saba wa Allah idan kin hana idan baki wannan ba to kin faka cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya ga mafi yawa daga cikin ku a wuta a ranar sallah ya zaina wa mata wa'azi yace ina jan hankalin ku rika yawan sadaka saboda da na kai ziyara na Isra'i da Mi'raji an nuna mun ku kuka fi yawa a wuta suka ce me muka yi kafirci muka yi a me muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda yakfurna suka ce muna kafircewa Allah ne yace a'a wa mazajin ku kuke kafircewa saboda haka duk wanda take so ta samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai biyayya ga mijinta kawai ko babu wani mutum a duniya sawa'un malaminki ne ko mahaifinki ne ko mahaifiyarki da yake da haƙƙinki masa biyayya kamar mijinki wanda yake da haƙƙin da yake na mijinki a duniya shine kawai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji sune wanda idan nasu ya saba to zaki bar mijinki ki bi su amma in ba su ba ko ya saba da na mahaifinki da na mahaifiyarki mijinki zaki bi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda a duniya akwai wanda zan ce ai masa sujada da ba zan ce kukumin sujada ba da sai in ce mace sai wa mijinta sujada kaga girman miji haƙinsa ya wuce duk yadda kuke tsammani wata ta zo ta gaida annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji daɗi da ladabinsa sai ce ke matar aure ce ta ce eh ni matar aure ce sai ce ya kuke da mijinki ta ce lafiya lafiya ina kokari sai ce to aje dai a ƙara dubawa saboda fa inna ma huwa jannatuki wa naruki domin wannan miji shine wutar ki shine aljannar ki in gaskiya kika faɗa sai kika sani in ba gaskiya ba ki sani da cewa zaman aljanna kike ko zaman wuta gurgurdon yadda kika zauna da mijinki ai wannan ya isa nasiha ko ba ita kadai ba dukkan dalibai na mata kun ji Allah ya sa mu dace ya tambaya ta gaba yace malam don Allah mace mai al'ada za ta iya itikafi a masallaci a'a ba za ta iya ba itikafi a masallaci na wanda take da tsarki ne a cikin mata ma da bata da tsarki ko shiga masallaci ba za ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a masallaci kuma matan sa suna yi amma masu tsarki wanda bata da tsarki bata zuwa nana Aisha Allah ya kare yarda a gare ta kamar da yake cikin sahih al-Bukhari take cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci yana itikafi ni kuma ina haila idan zan bashi abu sai ce in miƙo masa ta windo sai in miƙa masa shi din ma tace ina tsoro sai in ce ina haila ba sai ce a'a ai haila ba a hannu take ba kina iya miƙowa amma kaga ba za ta shigo ba sai kan zo ya miƙa kansa sai ta wanke masa ta tace masa sai ya dawo da kansa cikin masallaci amma ita ba za ta shigo ba don haka kukula mace mai haila ba ta shiga masallaci menene hukuncin mace da take da azumi sai aljanu suka shiga jikinta sai bayan an sha ruwa ta farfado ɗaya daga cikin kamar yadda kuka sani rukunai na azumi shine niyya kuma niyya din nan dole ya zama an fara ta tun daga farkon azumi kuma an rike ta har zuwa lokacin da aka sha ruwa idan niyya ta yanke to azumi ya rushe to idan mutum ya fita a cikin hankalinsa kuma niyya ta yanke saboda ai bai ma san yana yi ba idan mutum ya yi bacci yana cikin hankalinsa in ka tashe shi zai tashi amma idan mutum ya suma ba yana cikin hankalinsa in ka tashe shi zai tashi sai dai magani ko sai lokacin da ya farfado to duk mutumin da ya suma ko aljini ya buge shi ko mace tai farfadiya ko namiji ya fita a cikin hayyacinsa to wannan niyyar ta kare zaka idan ya tashi sai dai ya rike baki kawai ya karasa amma daga baya sai ya tashi wannan azumi ina fata an fahimta innamal a'malu binniyat wannan yace ya halatta mutum ya yafe gadonsa kafin a raba sai ya halatta mutum ya yafe ai haƙƙinsa ne idan mutum mahaifinsa ya rasu shi yana da hali ƙannensa kuma suna buƙatar kuɗin bayin da gidan da ɗan abin da aka bari sai ce a raba amma shi a cire naka sauran ku raba duka har da nawa in yace ya yafe shi kenan sai a cire shi a lissafi na fata an fahimta ana iya rabiya har da shi sauran a basu ana iya sai a cire sunansa gaba ɗaya sai a raba wa sauran ya halatta kamar yadda dukkan kuna iya ku yafe wani abu kafin a raba haka mutum ɗaya ma yana iya yafe nashi idan kuka zo za a raba kayan gado Allah ce wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu kuna iya kafin a raba gado sai ku ce to ga miskinai ga baya kuma kudin nan da yawa kuma za su zo kallo kuma kullum wannan gida da gidan mai da motocin nan suna gani ya kamata kafin a raba gado su ma su dan samu sai a raba sai a ce a ba miskinai a ba marayu a ba mabukata sauran kuma sai su raba haka ko mutum ɗaya yana iya haka dukan su ma suna iya haka yace malam jiya nayi mafarki daidai yace jiya yayi mafarki mai dadi da rana ya matsayin azumin sa to ni ban san wani irin mafarki ne mai dadi ba ko ba mai daidai mafarki ba kare azumi mai tambaya ta gaba yace shi ya halatta mai sayar da abu ya ƙara kudin abin da bai mallake shi ba idan abin da kake nufi a mutum abin da bai da shi ya sayar haka kawai to haramun ne bai umma la yamli annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuma cirikin ya gushe amma idan salam zaka yi kamar pre order business kenan ka nuna mutum hoton abu kaza ya gani ya ce ina so sai ka ce biya kuɗi sai ka kuma ka karɓi kuɗin sai ka je ka siyo ka zo kai masa delivery wannan ya halatta idan ya cika ka'idojin salam sai a saurari karatun fiqhu a dibabin salam a ji yadda hukuncin hukuncin su tambaya ta gaba yace shin mace tana da laifi idan bata tashi mijinta sahur ba to idan suna faɗa kenan ko tashi sahur baya daga cikin wajibai sai dai in ya umarce ta sai ce da ita ta tashe ne to nan sai ta ki tashin sa kaga nan ta saba da umarnin amma in dai mata wani kirki ne tace zaka gani ba kana da nauyin bacci ba sai ta bar shi ya sa alam sai ta kenya mayar ta gudu da ita ta bar shi aure ne ta bacci sai ta tsara ana iqama ku dai ta tsakanin ku da matan ku don Allah a daina samun irin wannan abin da zai kai ga ana rigiman da har zai sa a ce a hana wani kaso wannan yace shin ana yi wa sallar isha'i kasaru idan zai yi ya zai ana yi wa sallar isha'i da la'asar da azhar kasaru salloli masu raka'a hudu sai a raba kashi biyu ayi raka'a biyu ayi sallama kowace sallah ana yin ta yadda ake yi sallar azhar da la'asar dama a circe ake su da raka'a biyu a circe fatiha da sura sai sai sallama sai ka bar sauran biyu na ƙarshen sallar isha kuma dama raka'a biyu a bayyane ne guda biyu kuma a circe don haka za ka yi biyun farkon ne da ake a bayyane da fatiha da sura shi ne kasarun ka gama wallahu a'lam yace dan Allah yana so a yi bayani akan game da faɗar Allah maɗaukakin sarki a suratul mujadala aya ta 45 domin na ga wasu mutanen da suna ni dai ban san wata aya take faɗa ba don suratul mujadala aya ta 22 ne sai kuma ka ce aya ta 45 to ina ji sai ka bincika kafin daga baya ka tashi tambaya sannan yake cewa yana wannan kuma yana cewa to amin amin yace mai azumi kafin a sha ruwa sai yayi amai shin zai sake azumi ne ko ya ya danganta idan kai kike kiro aman da gangan kai ka kwakulo shi to sai ka sake azumi idan kuma aman zuwa maka yayi saboda wata lalura ba kai ka jawo ba to nan babu komai a kanka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne da Imam Muslim bai wai to kuma ingantacce daga Abu Huraira yace man zara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a 'amdan falyabdi duk wanda amai ya rinjaye shi to nan ba rabu ko akan saban da kuma ya fiko amai da gangan to wannan sai ya rama amma ba kafara rabu ko ne kawai amin yace dangane da sallah idan nayi sallar azhar ba tare da na tada tsama ba wannan har gana ba da amsa akai ko amin yace karatu da ake yi akan sallah yace kai karatu akan sallah ka tsawatar akan muhimmancin yin sallah akan lokaci shi yanayin aiki na baya bani dama in yi salloli akan lokaci sai na tashi nake haɗa su gaba daya wannan wani irin aiki ce ai ko kai dan sama jannati ne za a tura ka a kumbo ka je wata sai kai sallah matukar kana da hankalinka to wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya in kai kana da rai sai kai sallah idan aikinka ya shafi abinda ba zai baka dama ka yi sallah ba ai babu wanda aikinsa ya tuna a ce soja ne ana ba ta kashi zai buga bom zai harba daga jirgin sama ko zai harba daga igwa ko zai harba da bindigarsa yana laɗewa akwai aikin da ya fi wannan aiki ne kaga ne rashin nutsuwa ya ƙare a kan nan to ko aka ma za ka yi sallah fa in khiftum farijalan aw rukbana kana gudu kana sallah ba wani aikin da zai sa a ce ba za a yi sallah ba sai lokaci ya fita amma wannan muna magana akan fitan lokaci kamar sallar asuba kar ka bari rana ta fito kamar sallar azhar da la'asar kar ka bari rana ta faɗi kamar sallar magariba da isha kar ka bari alfijir ya fito shine abin da muke faɗa amma in dai kana miki sallar azhar ka kai ta karfe 3 ko sallar magariba da isha ka kai su karfe 10 wannan shi lokacin bai fita ba idan akwai dalili da yasa shine laluri sai ka kai ta wannan to babu matsala ina fata an fahimta idan aikin ka yasa dole ba zai yiwu ba sai kai haka babu laifi wannan in kai sai kuna tare da ƴan uwanka sai ku yi jam'i idan kuma kai kadai ne ma daga baya in ka samu dama ka yi wannan ba laifi bane ina fata an fahimta amma in dai lokaci zai fita to sai dai kai sallar a yadda kake an gane wannan da kyau yanzu mutumin da yake operation kuma sai zama operation din zai ci awa 8 sai suka fara sai zama har lokacin sallah zai fita irin yadda muka faɗi fitan lokacin sallah nan in suka bar mutumin zai mutu suna aiki ba za su iya bari ba sai su sallah a yadda suke su cigaba da aikin su kuma daga baya ba za su sake wannan sallar ba fattakullaha mastafatu ina fata an fahimta amma in aikin ka bai kai na haka ba to ya kamata ka yanke kai sallah sai a cigaba da aiki shine abin da ya dace wallahu a'lam wannan yana cewa malam ina bibiyar karatunka a kullum kuma ina aiki da abin da naji daidai da kudu yace akwai wata magana da ka taba faɗa yace ina aiki a wata babbar ma'aikata kuma kuɗaɗe manya-manya suna gitawa kuma ina ƙoƙari in kiyaye amma fa wa'azinka da naji na zariya ya ɗaga mu hankali ka ce duk abin da mutum ya ɗauka sai ya mayar in ba haka ba kuma sai ya biya a lahira to wani malami kuma ya ce mun in ta istighfari Allah zai ya gani amma ni har ga Allah na fi gamsuwa da kai to malam zai sake duba fata wannan ne ko yaya Allah ina tausaya maka ba kai kaɗai ba duk wanda yake aiki a wurare irin ƙasashenmu wanda ba ta kula da haƙƙin mutum albashinka da ka kara ya karya ba kuma a je a kai ka aiki a inda kuɗaɗe manya-manya suke shiga na saka yin magana mai yawa a kan wannan kwanakin baya a wajen karatun fiqhu dangane da wani bawan Allah da yake gaya min cewa shi yana aiki revenue collector ne yana tara kuɗaɗe na revenue zai je taro kuɗi miliyoyi amma kudin albashinsa bai mata 50,000 ba, kuma ana jira ya zai kawo wannan kudin kuma ya hisabi cikakke, kuma yace yana zuwa karafe yana jin tsoron Allah, yana tsoron kar ya taba. Ya zo ya kawo yace yanzu yalla kai ko alawansu ba za a bar na kudin motar da zan je ba, yace a mu ma ba a ciki muke diba ba, kai ma ka diba mana, saboda an maida abun institutionalized, don haka kawai kowa corruption yadda ga dama. Wallahi ni dai bawan Allah na duba alqur'ani, na duba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ban gama ka wani wuri da yake da sauki a wurin Allah da zaka ci kudin da ba naka ba, in kuma zaka iya kai amma an jira na kiyama kar ka neme ni. Wallahi ni ban san wani abu a addini da ya bada rangwame akan kudin wani ko kudin gwamnati ka ci, saboda wai dalilin albashin ka bai isa ba. In ka ga irin wannan ka hakura ka bar aikin, ko ku yajin aiki ku ce a tsara muku, mu duba ku zo a cikin yajin aiki muke ba, kuna gani kai yajin aiki ka ce a tsara maka, in ba haka ba ka bar aikin kawai, so da ni duk adan aikin nan da duk bukatar ta wallahi aljanna ta bi maka tsada, kuma aljanna tana tsadar da in dai akwai kudin haram ba za ta barka ka shiga ba, wallahi in dai ka gina wannan jikin da haram. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan jikin da wuta ne, baraka ci haram, ka sha haram, ka sa haram, ka yi wadaka da haram, kuma ka je ka shiga aljanna, ba gidan aljanna ba na ƴan haram bane. Ni wannan fatawar tana cikin abinda bana rangwame a kai, amma wallahi ina jin tausayin masu shi, sai dai ni ban samu rangwame a wurin Allah bane, kuma ba ni ban zo bane balle in tsar maka da wani abin da ba. Iya abinda na sani shine kudin haram haram ne kawai, in ka ga ba za ka iya aikin ba ka bari wani yayi, in ka ci wasu suna ci ka bar su, su hala suna da amsar da za su ba wa Allah, kai in je ba ka samu wata amsa ba kar ka ci kawai ka hakura. In kuma ana bin ka kudin haram ka biya, idan ka ga ba za ka iya biya ba ya fi karfinka, to kai ta tuba wa Allah ka biya wanda za ka iya, amma ba kai shiru ka cinye wannan kuma sai ka ce Allah zai yabe maka, inna Allah ghafurur rahim. Shi Allah ghafurur rahim din kuma ne yake ka gaya wa bayina cewa ni din fani ne shadidul iqab, ni ne mai tsananin kamu, in ka ji Allah yana magana akan irin wannan ayoyi masu tsananin sai ka ga kaman ba shi ne ghafurur rahim din ba. In yana magana akan ghafurur rahim ba da irin ka yake yi ba, yana yi da masu sauki sauki ne, amma in yana da shadidul iqab kuma yana yi da irin masu tsanani ne. Don haka bawan Allah, wallahi ina kaunar ka saboda Allah, kuma ina tausaya maka, kuma inda a ce wannan abun haƙƙina ne da zan iya, wallahi ni da na ce komai ma a yafi maka, amma ni ba zan iya magana a madadin Allah ba. Duk wanda yake cin haram ya daina kawai, inda akwai wani sauki wallahi ni bana bakin ciki wa kowa ya samu ko nawa ne ka kashe abinka, amma ni in faɗi abin da Allah zai kira ka sai ka ce a nemo ni ba ruwana, na faɗi iya wanda na sani. Amma in ka ce wani malami ya ce kaza, kwarai da gaske akwai malamai da yawa, ni dan iya dan wanda na sani kenan, malamai manya masu ilimi wanda suka fi ni, in su sun baka halal ka je ka bi, ka ga an zo ni ba ni zaka kira ba, amma ni kan wanda na sani haramun haramun ne kawai. Allah ya tsare mu. Shi ta wallahi a ranar kiyama zaka sha mamaki yanda zaka ga mutane da yawa wanda suka ci kuɗi suka ci ware ne a nan duniya, kana ta ganin su kaman wasu masu burge mutane ne, kuɗin gwamnati saboda shi ɗan siyasa ne, kuɗin gwamnati saboda shi yana kan wani babban asusu, ko kuɗin kamfani, ko kuɗin wani abu na jama'a, ko kuɗin wata ƙungiya tana ɗibawa tana ta harkokinsa, sauran mutane wasu ba su sani ba. Ahsabullah, Allah ya sa an yi lissafin yawan kuɗin wani su, kai kuma ka mamanta nawa kake, wallahi sai an yi ƙidayarsu duka, kuma wallahi sai ka biya, anan ba wasa a ciki. Allah ya kiyaye. Kuma irin waɗannan mutanen za ka sha mamaki in ka gan su a ranar kiyama, wallahi sai sun baka tausayi, kuma duk tausayin da suka baka ba za ka iya taimaka musu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama in suka zo suka tsaya kawai sai a ce mishi addi amanataka, kawo amanar da aka baka na kuɗin nan, kawo amanar da aka baka na motar nan, kawo amanar da aka baka na gidan nan, kawo amanar kaza na al'umma kawo shi. Sai mu ce ai babu nan lahira ne babu, sai a ce gashi can sai leka cikin wuta sai ga abu, kuɗi ne sai a ce gashi je ka ɗauko a raba wa mutane. su tun da ya gani zai shiga mota ce ta tashi ga shi can sai mutum ya hango ta a can cikin wuta sai ya shiga ya ta gangarawa ta gangara sai ya je sai ya samu sai ya dauka yana munna zai a cikin wuta yana ta kona shi fa amma zai hakura saboda yana sai zai kawo don yana jin tsoro in zai kawo bala'in zai biya wa sai ya dauko sai ya dora a kansa da ƙyar zai hau shekara nawa zai yi daga saman wuta zuwa ƙasa shekara nawa ne sai mutum ya gama ya zo ƙarshe kawai sai abin ya zame sai fati sai koma sai a ce aike ta koma ta dauko annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka za a yi ta mata har abada sallah ba gara ka mutu a talaka ba baka ci ko kamo ba ina ce duk rigimar ita ce mota gida mata wane ne a je turai ina ce shi ne duk maganar yanzu dukka gama wannan abin kuma ka je ana tsora maka abu a cikin wuta kana da kwanta me amfanin su Allah ya tsare mu Allah ubangiji ka ba mu halal komin karancinsa kuma ka sa mana albarka a ciki Allah ka tsare mu da haram komin yawansa kuma ka nesantar da mu da shi da mu da zuriyar mu da iyalanmu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana muna isar da addu'a ta musamman ga dukkan bayin Allah da suka ce mu roƙa musu Allah addu'a akan rashin lafiya ko nasu ko na majinyatansu ko na ɗan uwansu ko na ƴaƴansu ko na matansu ko na sauran iyalansu Allah ubangiji ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya da albarkacin alqur'ani ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya da dukkan marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa baraka ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin.